sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Ka Almasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Alhamis 16 ga watan Satumba. To ko me gwamnatin jihar Yobe ta fahimta game da harin da ya halaka farar hula a kalla tara?
Labarin aka rasa kamar ta yayane, amma dai mun samu labarin cewa ai sojin sama na Najeriya sun ce su suka yi aiki a wajen aka samu wani hatsari.
Za kuma aji cewa an damke masu kai kayan abinci da mai ma miyagu a daji, a yayin da su kuma ƙananan miyagun cikin gari ke ta bullo da dabaru iri-iri.
Muna ba da magani ne na kwana da cikin biskin, babu tun gawa muke bacci gawaje da ganin shige nan sai mu doke mashin moci.
Kamar kowane daren ranar Alhamis, yau ma Zainab Babaji na tafa da rahoto na musamman wannan karan akan wani shirin haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin jihar Nasarawar Najeriya da kuma ƙasar Burtaniya na inganta rayuwar jama'a. Abdulrahman Muhammad kuma zai shigo da labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Yusuf da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci tare da fatar an wuni lafiya. ‘Yan gudun hijira daga Eritrea da suka samu kansu cikin yaƙi da aka shafe wata da watanni ana yi a Habasha sun sha cin zarafi da suka hada da kisa fyaɗe wanda ya zama bayyanannen laifin yaƙi, inji Human Rights Watch a yau Alhamis. Wani sabon rahoto da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama mai shalkwata a nan Amurka ya yi bayani dalla-dalla na rawar da sojojin Eritrea da mayakan 'yan tawaye daga yankin Tigray na arewacin Habasha suka taka akan kisan gilla da aka yi da alamar tilastawa 'yan gudun hijira komawa gidansu da kuma barna mai yawa a sansanin 'yan gudun hijira biyu. Munanan kashe-kashe fyaɗe da sace-sace akan 'yan gudun hijirar Eritrea a Tigray manyan laifukan yaƙi ne, inji Latida Bada, daraktar hukumar Human Rights Watch ta Afirka. Ta ƙara da cewar shekaru da yawa Tigray ta kasance mafaka ga 'yan gudun hijirar Eritrea da ke tserewa cin zarafi, amma da yawa yanzu suna jin basa da wani mafaka. Koriya ta Arewa ta ce daga wani jirgin ƙasa ta harba makami masu linzami ɗin da ta yi a jiya Laraba, karo na farko da ƙasar ke ɗauki da makamin nukiliya da ta gwada wani tsari na harba makamin daga jirgin ƙasa. Cilla makamin na jiya Laraba shi ne na biyu da Koriya ta Arewa ta yi a cikin ƙasa da mako guda, yayin da take ƙara matsin lamba ga Amurka kan makaman nukiliya da ya tsaya cik. Hotunan da aka buga a kafafen yaɗa labarai na gwamnati a yau Alhamis sun nuna wani makami mai linzami mai duhu wanda ya fito daga tashar jirgin ƙasa da aka kafa a kusa da rami a wani yanki mai tsaunuka wanda yake cike da bishiyoyin lemu da hayaki da wuta bayan harbin. Gwajin wanda ya hada da rundunar sojojin makami mai linzami na Koriya ta Arewa wani bangare ne na babban kokari don ba da damar kasar ta haddasa mummunan rauni ga sojojin da ke barazana a wurare da yawa a lokaci guda, a cewar hukumar labaran Koriya ta Arewa. Labaran duniyar ake sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. A ranar 26 ga watan Satumba, Jamusawa za su je rumfunan zaɓe a zaɓen tarayya don raba kujera a Bundestag, kuma su yanke shawarar wanda zai gaji Angela Merkel a matsayin shugabar gwamnati, alamar ƙarshe na zamanin Angela Merkel. Da yawa suna kallon wannan zaɓen a matsayin mafi muhimmanci a zaɓen Jamus a tsawon gwamman shekaru. Amma mutum ba zai iya yin hasashen wani abu daga yakin neman zaben ba, wanda ake yi cikin rashin armashi da taka tsantsan, duk manyan shugabannin jam'iyyu suna taka tsantsan don kare lafiya tare da yin alkawalin ci gaba da siyasa da fafatawa kan wanda ke da haƙƙin ganinsa a matsayin magajin Angela Merkel na gaskiya wanda za ta yi ritaya daga siyasa. Shin wannan shine zaɓe mafi ban takaici da aka taɓa yi? A wata tambaya da jaridar Der Welt ta yi kenan. An ga abubuwan jin daɗi da na tashin hankali ya zuwa yanzu a zaɓe da ya zo a cikin 'yan kwanaki da suka gabata. Amel Lasche, shugaban jam'iyyar Christian Democrat na tsakiya na jam'iyyar Merkel, ya zargi abokin hamayyarsa na Social Democrat Olaf Scholz a halin yanzu wanda yake ministan kuɗi a Jamus da almubazzaranci bayan har-hare da masu gabatar da ƙara suka kai kan ma'aikatar kuɗi a bincike na kuɗi. Daga sabuwar hanyar dogo da hanyar mota wacce ke ba China damar kutsawa a karon farko zuwa tekun Indiya ta hanyar Myanmar zuwa ayyukan samar da ababen more rayuwa a gabas a arewa da Sri Lanka, damuwa na ci gaba da ƙaruwa a Indiya yayin da kishiyarta China ke kusa da kusa a gabar tekunta, manazarta suka shaidawa muryar Amurka. Yayin da Indiya kuwa ta dade tana tinkarar China a kan iyakokin Himalaya, ƙalubalen tekun kuma yana ƙaruwa yayin da alaƙa da makwabciyarta a Asiya ke taɓarɓarewa. A watan da ya gabata, Beijing ta yi jigilar kayan gwaji ta hanya daga tashar jirgin ruwa ta Yangon ta Myanmar da ke tekun Indiya zuwa lardin Yuan da ke kan iyakar China da ta jirgin ƙasa zuwa Chengdu a lardin Shuen da ke kudu maso yammacin China. Yayin da aka buɗe sabuwar hanyar kasuwanci, manzo na musamman na ƙasar Sri Lanka a harkokin Asiya Sun Juan ya ziyarci Myanmar don tattaunawa da shugabannin soji wanda suka hambarar da zababbiyar gwamnati ta Aung San Suu Kyi a watan Fabrairu. China, wacce bata la'anci juyin mulki da soji suka yi a Myanmar ba, tana ci gaba da ayyukan bangarori biyu wanda suka hada da tashar jirgin ruwa mai zurfi a Kyuptun na Myanmar kusa da Bay Bengal. Wani bincike da hukumar abinci da magunguna ta Amurka ta bayyana sakamakonsa a jiya Laraba, ya ce kashi na uku na allurar COVID-19 na Pfizer mai zubi biyu yana haɓaka garkuwa na mutum daga kamuwa da cutar, amma ya ce tsarin na yanzu yana bada isasshiyar kariya daga rashin lafiya. Hukumar ta FDA na duba buƙatar Pfizer ta bayar da allura rigakafi ta uku wanda kamfanin ya ce ana buƙata, yayin da ingancin ta ke ƙarewa tsakanin watanni 6 zuwa watanni 8.
Yusuf Aliyu Harande aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu Najeriya, inda za a ji inda aka kwana game da batun tantance ko su a suka kai harin nan da ya yi sanadin mutuwar farar hula akalla 9 a jihar Yobe. Haruna Dauda, gare ka.
Mutane 9 ne suka rasa rayukansu, wasu kuma 23 suka samu murnar ruwanka sakamakon hatsarin jirgin sama da ya jefa masu mawuyan bisa kuskure, kuma ya raunata masu mutane 23 wanda zaka suna karɓar magani a asibitoci daban-daban na jihar Yobe. Wannan gari na Buhari ne da ke karamar hukumar Yusari a jihar Yobe na makwabtaka ne da jamhuriyar Nijar, wanda jandarmar sojan Najeriya sama suka sake mawuyan bisa kuskure akan jama'a da ya sanadin mutuwar wannan mutane da kuma raunata wasu da tama, wanda kan yasa hukumar agajin gaggawa na jihar Yobe wato SEMA ta yi tattaki zuwa wannan gari, inda kuma ta gano cewa jirgin sama ya raunata wannan mutane. Sai ya jami'an lundun sama sun fidda sanarwa ma manema labari wanda suke kareta wannan batu da cewa ba hakan bai auku ba. Ga dai abin da sakataren hukumar ba da agajin gaggawa na jihar Yobe Alhaji Muhammad Goji ke cewa,
to mu dai a ma'aikatan mu na hukumar ba da agajin gaggawa mun samu labarin an samu wani matsala wannan garin Buhari da yake karamar hukumar Yunusari garin da yake boda da makwatanmu na Nijar. Daga bisani mun samu labari mai girma, gwamna Horon Mai Malagu ya ba da umarni muka yi daushin gaggawa ga mutanen da wannan iftila'in ya shafa. So akasari mun je garin an yi mutane an kawo su asibiti wanda suka jikata kuma akwai wanda suka rasa rayukansu. Mun samu mutane 23 suna asibiti ba lafiya guda 9 kuma sun rasa rayukansu. A cikin 23 nan akwai yara ƙanana guda 5 akwai mata manya da maza magidanta. A cikin wanda suka rasa rayukansu guda 9 kuma sun yara guda 3 ne da magidanta guda 6. Abu na gaba da muka yi kuma wanda suke kula da marasa lafiya duk kowa an ba shi kuɗi wanda zai yi rike din ya fita da shiga na saya da sai na abincin da su ci. Abu na gaba kuma mun samu labarin burbudin bom ɗin ya taɓa injin nasu da yake ba su ruwa. A take mun ba da kuɗin da za a je a gyara an saye don a garin su ma su samu ruwan sha kar ya yanke.
Kai ka isa wannan gari kuma ka ga abin da ya faru da idanunka. Kamar ya za a kusanta girman wannan barna da jigin ya yi?
To barna dai babban abin da yake gaban mu shi ne wanda suka samu rashin lafiya da suke asibiti.
Alhaji Mama Muhammad shi ne magana da yawun gwamnatin jihar Yobe. Ga kuma abin da gwamnatin ke cewa kan wannan lamarin.
To hakan ne ya faru a wata ƙauye da ake kira Buhari a jiya karamar hukumar Yunusari. Na an sami abin da fari aka rasa kamar ta yaya ne, amma dai mun samu labarin cewa ai sojin sama na Najeriya sun ce su suka yi aiki a wajen aka samu wani hatsari wanda ya shafi mutane a ƙauyen. Abin da faru to shi gwamna kuma ya ba da umarni cewa wanda suka ji rauni a yi musu gani kyauta a ba su kuma kulawa na gaggawa.
Alhaji Muhammad Muhammad kenan magana da yawun gwamnatin jihar Yobe a wata hidar ne da shi tawar taho ke miƙa tsaye jajinsa ga al'umman jihar Yobe. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna, har yanzu dai muna kan batun na tsaro, inda za a ji cewa yayin da miyagun cikin daji ke ta shan wuta ake ta kuma kama masu kai musu kayan abinci da makamashi, su kuma ƙananan takwarorinsu na cikin gari sun shiga ɓullo da wasu dabaru duk da yake su ma suna cikin takura. Muhammad Nasir, gare ka.
Kaiwa makwara da ayyukan ta'addanci suka yi a Najeriya musamman a yankin arewa ya sa wasu gwamnoni suka kafa dokoki masu tsauri a jihohinsu waɗanda sanadiyar su ana ci gaba da samun galaba akan 'yan ta'addar da ma 'yan korensu. Baya ga rahotannin da ke fitowa na samun nasarar hallaka 'yan bindiga a jihar Zamfara a makwabciyar jihar ma wato jihar Sokoto da 'yan ta'adda ke tsallakowa rana ta fara ɓaci gare su domin sun fara shiga hannu. Kwamishinan 'yan sanda a jihar Kamaluddin Kola Okullola ya ce rundunar ta damƙe mutane biyu da ake tuma 'yan fashin daji ne a garin Raɓa.
Who participated in attacking one of the villages there and killed.
Sun shiga wani hari da aka kai a ɗayan ƙauyukan da ke garin inda aka kashe mutanen da basu ji ba basu gani ba. An gano su ne da taimakon wasu da harin ya shafa, kuma ana ma iya ganin raunukan da suka samu ga jikinsu a lokacin da suka kai harin, kuma su yarda da laifin da ake tuhumar su da shi. Har wa yau an cafke wasu da ake tuhuma waɗanda ke taimakawa 'yan bindigar suna kai musu kayayyaki a cikin daji.
So many suspects have been arrested, a lot of motorcycles with a lot of jerrycans of
an kama mutane da yawa, wasu ma akan babura dauke da jarkokin man fetur da suke kaiwa cikin jeji ga barayi har ma da abinci. Wasu tunanin gurfanar da su gaban kuliya su kimanin 60.
About 60 suspects have been charged to court.
Ko bayan waɗannan an samu kama wasu miyagun ɗaya waɗanda suka kware wajen yaudarar jama'a, duk da yake wasu daga cikinsu ba su yarda da laifukan da ake tuhumar su a kai ba.
Na sai kiliba ne ga hannu wannan an gana kasuwa ga kanin babana. An kama ya hankace sai ya kawo wanda ya sai ta gare ni ko ni ce to ƙara yin tau a kan min da aka kama kanin mahina saboda wanga da ya yi. Ita ƙaddara ya Allah ya ga ɗoro mutum ita ba mai ta gare sai ya ɗauki dangana.
To wala lelan ne ji an ce an hana sai da mai cikin jarka, ban sannan cikin gari Sokoto an hana sai sai cikin jarka ba. Ko ka san ai misalin wanga lokaci dukkan abinda an hagani za a yi zargin ka, kuma zargin ya zama dole tun da lokaci ne don su kansu suna faɗan cewa inda sana'ata na ba zan zo da sahi in saye shi ba.
Ahmad Eba mashin ne doga ne eske muna ba da magani ne na kwana ne cikin biskin babu tun gawa muke gaskiya bacci gawai ga garin shi kenan sai mu doke mashin mu ci kaddara ne ya riga ya faru ba inda zan ce.
Wata matsala da jami'an tsaro suka lura da ita ce ta masu rubuta takarda cewa 'yan bindiga za su kawo hari domin tayar da hankulan jama'a.
Like the one that happened in Federal Government College, Sokoto, that a student that was hit.
Dan kare da ya faru a makarantar gwamnatin tarayya dake Sokoto inda wani yaro wanda ya kagara yana son ya je gida ya rubuta takarda cewa ɗan bindiga za su kawo hari wanda ta tsoratar da jama'a da dama. Tunda dai da babban sakataren yan sanda ya aminta da turo ƙarin jami'an yan sandan kota kwana a jihar Sokoto domin dakile kurarowar yan ta'adda daga jihar Zamfara inda yanzu haka ake fafatawa da su a can. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe ake so, ana iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Kasar Burtaniya ta yi alkawarin yin hadaka da gwamnatin jihar Nasarawa ta bangaren haɓaka ayyukan noma da ilimi don inganta rayuwar mazauna jihar. A wata ziyara da babban kwamishinan kasar Burtaniya Catriona Lying ta kai jihar ta Nasarawa kwanan nan, ta bayyana cewa jihar Nasarawa na cike da albarkatu da dama waɗanda idan har aka zakulo su, al'umma da dama za su amfana. Dr. Muttar Wakil, wanda ke fashin baki kan lamura, ya shaida min cewa jihar Nasarawa na da ɗimbin ma'adinai na ƙarƙashin ƙasa, don haka haɗaka da kasar Burtaniya za ta yi da jihar ta Nasarawa abu ne da ya kamata a yi maraba da shi.
To, jihar Nasarawa Allah ya barkacinta da kasa na noma. To, idan aka samu haidabu da ilimin kimiyya da kasashen Turai, duk inda suka sa kafa a ciki, idan za su ka ziyari ne, kuma za ta mu bunƙasar tattalin arziki. Inga jihar Nasarawa za ta tashi dama da harkar noma aka sa a gaba. To, zai yi wuya idan aka fara harka da kasar Birtaniya, zai wuya a samu wata jiha ma kusa nan da za ta ce ma za ta yi gasa ma da jihar Nasarawa. Inga kuma maganan ma'adinan nan suna nan bila adadin a jihar Nasarawa. Ban zamani ma ko wata jiha ma take da ma'adinai na ƙarƙashin ƙasa kamar jihar Nasarawa. Harkar noma din nan, ma'adinai, harkar kiwon lafiya da sauransu, wadda kasar Birtaniya za ta yi da jihar Nasarawa. To, kin ga kuɗaɗen shiga ma da za su shigo ma jihar Nasarawa. Yanzu wannan zuwan High Commissioner nan zai ƙara ƙarfafa wannan harka ɗin, wadda kuma zai sa kenan arziki ya wata a jiha ɗin, a samu aiki, a samu kuma kamfanoni ma da ke da alaka da wannan, a kuma samu mutane ma su daina zaman kashe wando. Inga kuwa dama rashin abin yi yakan sa wasu wurare kasashe jihohi ake samun yawan zaman lafiya da amma kinga yanzu da wannan a jihar Nasarawa sai dai mutane su dinga zuwa jihar Nasarawa ma neman abinci.
Mai fashin baki kan lamura kenan Dr. Muttar Wakil. Gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule, wanda ya zaga da babban kwamishinan ta kasar Burtaniya zuwa wuraren tarihi da wasu albarkatun kasa a jihar, ya kuma ce gwamnatinsa na kokarin samar da ayyukan yi wa jama'ar jihar, ya kuma ce zai yi duk mai yiwuwa wajen tabbatar da nasarar shirin. Tsohon kwamishinan harkokin matasa da wasanni a jihar Nasarawa Othman Bala Adam ya ce sun horar da matasa sana'o'i daban-daban don inganta rayuwarsu.
Kusan kungiyoyi da ke tunani wadda da zaki ji ana gutsuri-tsobi ne, yau ana fada nan ana tashin-tashina tsakaninsu ma, yau kusan ya kau a jihar Nasarawa. Waɗannan matasa kusan kullum mukan ilmantar da su game da zaman lafiya a tsakaninsu, domin da zaman lafiyan za a samu ci gaba, da zaman lafiya za su zama shugabanni na ƙwarai gobe, wadda yau wurin sa hannu na Flower Mills wadda ke shugabancin bangaren investment na jihar Nasarawa ɗan shekaru 30 da wani abu ne. Hannun jari na jiha yana hannun matashi wadda ya tabbatar da cewa shi gwamnatin ta amince da su ne shugabannin gobe.
Daga jihar Plateau kuwa kungiyar 'yan fansho ne a jihar ke neman gwamnati ta duba matsalolin da suke fuskanta, musamman batun biyan dunkulallen kuɗin barin aiki wato gratuity da kuɗaɗen da ake ba iyalan waɗanda suka rasu. Shugaban kungiyar 'yan fansho a jihar Plateau Mr. Ben Bello Duwak, wanda ya fara da ya ba wa gwamnan jihar Plateau Simon Lalong kan biyan kuɗaɗen fansho na jihar akan lokaci, ya ce amma akwai waɗansu matsalolin da suke buƙatar a duba.
Ina son gode ma gwamna na Plateau domin ya iya biya mu kuɗin pension arrears namu da da wani gwamnati ya bari. Ya biya mana duka. Na biyu, daga mutum ya bar aiki zai bashi pension nashi nan da wata ɗaya ko biyu. Muna da dama da yawa. Akwai gratuity wanda tun kusan shekara 15 zuwa 10 haka, wanda ba biya ma mutane gratuity nasu ba. Akwai kuma death benefit da baba fesh, ba ma iyali wanda sun mutu ba.
Eto idan batun gratuity wato duk shekarun nan mutane suna retire sannan ba biyan su kudin da ya kamata a basu?
Ba a biyan su. Kuma shine babban kudin mutane za su je su yi gida su yi wani sabuwa da shi. Kuma yanzu suna cikin matukan wahala.
To ka fara maganan death benefit kaman kudin da idan mutun ya rasu kenan.
Ba a biya shi ma shine ma fi wanda ba taba biya ba ma ya kai shekara 18 ba taba biyan wannan mutanen ba. Iyalin su wato shine gratuity na za pension da aka mata biya su kam su mutu. Amma mutuwa doke su kam na biya wannan kudin wanda aka mata ba iyalin su su je su yi aiki su yi amfani da shi. Ba basu ba kuma yaran iyalin suna wani mutukan hali da mu kulun a office nan kiyaga sun zo cika nan su koma pensioners suna karbar yawanci suna karbar 2,500 to kuma 2,500 yanzu ba zai musu komai ba kuma duk tukar da aka yi nan ma kusan so uku mu ba bamu ba
to amma duk cikin wayannan shekaru 10 ko 15 din nan me kuka yi don ganin cewa gwamnati ta duba waɗannan bukatu naku
mun rubuta wasiku da yawa mu gan gwamna tun fara shiga mulkin shi har yo ba ba mu gurmuka ganshi ba ko wasikan baya same shi ne ko kuma shi bai ni ya gamu ba mu sani ba
shi ma sakataren kungiyar yan fansho a jihar Plateau Mr. Bulus Ibrahim yace suna bukatar sanin halin da ake ciki ne kan batun wani tsarin biyan hakokin yan fansho da gwamnatin jihar ta yi yunkurin bullowa da shi
kwanakin baya government sun ce mu je mu samu statistic na mutanen mu
adadin mutane
wanda gwamnati suna bin gwamnati gratuity da kuma death pension mun jiba wayannan sunayen mun kawo gwamnati sun yi mana alkawari wai za su ma biyan gratuities ta wurin wannan kungiyar United Capital members namu duk sun amince suna son haka din amma bayan da muka je muka kawo wayannan sunayen tun farkon wannan shekaran ba yi komai akai ba shi yasa wayansu dalilin da muna son mu ga gwamnati ma akai
to amma kuna da ofishin yan fansho kun je kun yi bincike a wurin kun gane ya aka yi da sunayen kuma me ake ciki
kwarai mun je gurin pension har ma there was a time mun je House of Assembly mun lodge complaining amma mun je gurin su ba mu ji wani abu wanda zai taka kara ya kare ba so muna roƙon gwamnati a ce mutum ya bar aiki shekara 20 da ya wuce da wanda suna matsayi daya ya bari yau wanda ya bari shekara 20 mai yiwuwa ana biyan shi 18,000 wanda ya bari yanzu zai iya mai yiwuwa ana biyan shi 200,000 ya kamata a biya su tare idan ana kara ma ma'aikata haka nan za a kara ma pensioners amma mun lura akan bar pensioners a baya
shi ma Mr. Haruna Bulus ya ce da dama yan pensho musamman na kananan hukumomi suna cikin matsaloli saboda rashin biyan su hakokin su
local governments yanzu gaskiya suna cikin wahala baka da ba yan pensho kenan akwai da yawa cikin su ma wanda suna ciwo suna kwanci a gidaje su ba su iya su tafi asibiti ba ba su da kudin abinci balle kudin da zai kai su asibiti wani ma wata kila ba shi da yanwa shine kadai shine the most senior gidan to kai sino ka gida ba kana cikin rashin lafiya wai ne zai taimaka maka wai nan sun sa ido a kanka gwamna muna zaman roke shi ishare ma pensioners hawaye
Salamatu Gambo ta ce mata da sauran iyalan yan pension na cikin matsatsin rayuwa
matan pensioner wanda ya retire namiji in bai samu entitlement nashi ba yakan zama damuwa wa mata don kuwa shi dama yake kawowa ko shine yasa muke roko a taimaka in aka biya mazan matan sun samu da ƴaƴansu kamar na death benefit din nan yawanci wayansu yaran makaratun an bar tafiya don ba kudin tafiya makaranta mun gode dai gwamnati na kokari amma muna neman ya kara kokari
a gefen gwamnati kuwa shugaban hukumar kula da harkokin yan fansho na kananan hukumomin jihar Plateau Mr. Robert Tapley yace za su yi iya kokarin su wajen biyan hakokin waɗanda suka yi wa ƙasa hidima har suka yi retire
all hands must be on deck to reverse this sad predicament
yace dole ne mu hada hannu wajen warware matsaloli da tabbatar da cewa waɗanda suka yi retire sun samu walwalar rayuwa Mr. Tapley yace ina yabawa hakurin yan fansho da suke yi da gwamnati wanda a cewar sa ba da gangan gwamnati ke kasa biyan kudaden yan pension ba sai dai saboda rashin kudade yace za su yi duk mai yiwuwa wajen roƙon gwamnati ta duba lamarin yan pension jihar Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
a gaishe ki sai kuma labaran wasanni
wasanni a takaice
Assalamu alaikum, barkanmu da kamo tushen sashen Hausa na muryar Amurka domin sauraron takaitattun labaran wasanni wanda ni Abdulwahab Muhammad ke kawo muku a daren Alhamis a daidai wannan lokaci. Ba tare da wani dogon turanci ba, na san mabiya harkokin wasanni sun san da cewa an fara buga wasan kwallon kafa na zakarin club din kasashen Turai a ranar Talatan wannan sati da muke ciki. Kuma dai kamar yadda ya bayyana, manyan club din sun sha da kyar a yayin da wasu kuwa har gidansu aka bi su aka jefa musu kwallaye a raga. Da misali, club din Young Boys ta kasar Swiss ta jefa kwallaye biyu a ragar manyu din kasar Ingila, ita kuma tana da kwallo guda. A wasan da aka buga tsakanin Sevilla da Salzburg, an tashi kowace na da kwallo daya a ragar yar uwarta. Bayern Munich zuwa ta yi har Barcelona kasar Spania ta ci 3-1. Sai Chelsea ta samu nasara akan Zenit da ci 1-1. A wasannin da aka fafata jiya Laraba kuwa, Liverpool ta yi nasara ne akan Milan da ci 3-2. Ita kuwa Man City ta lashe club din RB Leipzig da ci 6-3. A yayin da Real Madrid ta jefa kwallo guda a ragar Inter. A dangane da wasannin kwallon UEFA din ne, na gayyato masharanci mai rubuta labaran wasanni a Nigeria, Ishola Michael Adeyi, domin ya fashin baki kan wasannin UEFA.
Kuma shi tuwa ba sai mai ta kare, amma dai an fara wasannin nan ranar Talata. Kuma wasan da ya dauki hankalin mutane shine wasan tsakanin Bayern Munich da Barcelona. Tunda kuma yin wasa a gidan Barcelona ne, mutane suna ganin tunda Messi ya tafi, Barcelona dai ba su gajiya ba a league nasu a Spain. To amma da aka zo UEFA, sai ta wasa ya canza. Aka bi su gida, aka lallasa su, aka musu uku ba uku da nema. To kaga wannan babban tabo ne a gare su.
To alama ce
na cewa suna ganin gurbin Messi nan fa zai wuyan cikawa. Saboda ko da yake Bayern ta saba dukan su haka, amma Messi yakan yi wasan a zo a gani. To a je din nan tun cikin masu buka kwallo a Barcelona, babu wanda yayi hazaka na tare ɗan wasan Bayern Munich
na Chelsea da Zenit.
To da aka yi na Chelsea da Zenit su ma da kyan suka kwaci kansu ci daya, kuma wanda ya ci musu sabon ɗan wasan su Romelu Lukaku ne. To su ma da kyan suka kwaci kansu. Abin da wannan yake nuna man da dai shine a kakan banin nan fa, to kowa fa ya shirya. Idan baka manta ba, akwai club na gace ma Young Boys daga Swiss, su ma sun yi kace-kace da Manchester United, sun yi ci 2-1. Kuma shi ma wanda ya kara cin musu wasa, shi ma sabon dan wasan Manchester United ne, wato sharen dan wasan nan Ronaldo. To idan ka duba ire-iren wa'annan, za ka ga cewa duk club din da bata shirya ba a wannan kakan, to za a ci tuwo miyan ta zai kare.
Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a takaice.
Yan gudun hijira daga Eritrea da suka samu kansu cikin yaƙi da aka shafe wata da watanni ana yi a Habasha sun fuskanci cin zarafi da suka hada da kisa fyaɗe wanda ya zama bayyanannen laifukan yaƙi, inji hukumar Human Rights Watch a yau Alhamis. Kana an ji cewar Koriya ta Arewa ta ce daga wani jirgin kasa ta harba makami masu linzami waɗanda ta harba a jiya Laraba, karo na farko da kasar ke ɗauke da makamin nukiliya ta gwada wannan tsarin na harba makamin daga jirgin kasa. Haka zalika an ji cewar a ranar 26 ga watan Satumba Jamusawa za su fita rumfunan zaɓe na tarayya don zaɓar wanda zai maye gurbin Angela Merkel.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Leather's Creation wacce ta hada, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri. Wassalam.